Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an huta lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta dage sauraron karar da ke neman bada bailin Sanata Ali Ndume, wanda kotun ta sa a tsare shi a gidan yari a farkon makon nan, bayan da ya gaza gabatar da tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga tsarin fansho a Najeriya, Abdulrashid Maina, wanda yake tuhuma da rashawa.
Wannan karan alhamdulillah mun ji daɗi kotu ta saurare kara, ba saurare abin da lauyoyinmu suka ce da kuma abin da lauyoyinmu suka ce. Lauyoyinmu sun ce cancanta a ba shi wannan bailin domin ba shi laifi ba.
Sannan za ku ji cewa yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kimanin mutum miliyan 422 ne ke fama da ciwon suga a duniya, likitoci na kira ga jama'a da suke yin alamomin cutar domin zuwa neman magani ba tare da bata lokaci ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan matsalar tsaro a Najeriya da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi afuwa ga Michael Flynn, mai ba da shawara kan tsaro na ƙasa tun farkon zamanin gwamnatinsa. Lamarin da ya kawo ƙarshen shari'a da Trump ya ce ta rashin adalci ne, yayin da yake shan suka mai tsanani daga 'yan Democrat. Babban abin girmamawa ne gare ni na sanar da cewa General Michael T. Flynn ya samu cikakkiyar afuwa, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Laraba, inda ya ƙara da cewa ina maka fatan rayuwa mai alheri, General Flynn. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi a jam'iyyar Democrat ta soki afuwar, tana mai cewa ya kamata a tuhumi Flynn kan abin da ta kira take tsaron ƙasar mu. Sau biyu Flynn yana amsa laifin cewa ya yi wa jami'an binciken manyan laifuka na FBI ƙarya a lokacin da aka tambaye shi kan wata tattaunawa da suka yi da jakadan Rasha Amurka Sergey Kislyak a wancan lokacin, dangane da takunkumi da gwamnatin Obama ta sakawa Rasha kan ƙasar London ɗin da ta yi a zaben 2016. To halin da ake ciki, miliyoyin Amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara yayin bikin ranar ta cika ciki don su ziyarci 'yan uwa da abokan arziki, duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na su zauna a gida. A yau Alhamis ita ce rana ta cika ciki a Amurka, kuma miliyoyin Amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama, tashoshin jirgin ƙasa da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa, duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida. Amma da yawa ba su bi wannan shawarar ba. Masana sun yi hasashen za a ga ƙarin masu kamuwa da cutar a duk faɗin Amurka gabanin bukukuwan Kismeti da na sabon shekara, saboda bukukuwa na cika ciki. Kuma wannan a cewar masanan wani abu ne da duniya ke ya kamata ta mayar da hankali a kai yayin da waɗannan bukukuwa ke ƙaratowa. Prime Minister Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin demokradiyya, Sadiq Al-Mahdi, ya rasu yana shekara 84. Jam'iyyarsa ta Umma ta ƙasa ta fitar da sanarwar a ranar Alhamis, inda ta bayyana cewa Al-Mahdi ya rasu ne sanadiyar kamuwa da ya yi da ƙwayar cutar coronavirus makonni uku bayan da aka kwantar da shi a asibiti a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A watan da ya gabata, gwajin da aka yi masa ya nuna cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. An ɓana da Mahdi ne a wa'adin sanadi a lokacin yana Prime Minister biyu bayan juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1989, wanda ya share fage ga tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya ƙwace mulki. Al-Bashir ya riƙe mulki na tsawon shekara 30 kafin shi ma aka hambarar da gwamnatinsa a bara. A duk tsawon canjin shugabancin Sudan, Al-Mahdi ya kasance mai tasiri. A cikin sanarwarta, jam'iyyar Umma Party ta ce da safiyar gobe Juma'a za a yi jana'izar Mahdi a garin Umdurman na Sudan. An umarci sojojin Habasha da su kammala zangon ƙarshe na farmakin sojoji a babban birnin Tigray na Mekele, bayan da sojojin yankin suka kimi ƙauya bayan cikar wa'adin sa'a 72 da Prime Minister ya ba su. Kofar ƙarshe ta tattaunawar Lumana, wacce ta kasance a buɗe don ƙungiyar ta TPLF ta shige ta, yanzu an rufe ta a mataki na dindindin sakamakon rainin da TPLF ke yi wa mutanen Habasha. Prime Minister Abiy Ahmed ya faɗa wata sanarwa a ranar Alhamis inda yake nuni da kungiyar Tigray People's Liberation Front. A farkon wannan makon, Abiy, wanda a shekarar da ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel saboda kokarin da yayi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta Eritrea, ya baiwa kungiyar ta TPLF sa'a 72 da su mika wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekelle. Sojojin Habashan sun sha gwarza fada da sojojin yankin a Tigray tun ranar 4 ga watan Nuwamba, lokacin da Abiy ya tura rundunar tsaron ƙasar zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin.
Kai da Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, kotun tarayya da ke zama a Abuja ta ɗage sauraron ƙarar da ke neman ba da bailin sanata Al-Indume, wanda kotun ta sa a tsare shi a gidan yari a farkon makon nan, bayan da ya gaza gabatar da tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga tsarin fansho a Najeriya Abdulrashid Maina, wanda ake tuhuma da rashawa. Mai shari'a Okun Abun ya ɗage sauraron buƙatar neman bailin zuwa Juma'a, cewar lauyoyin sanata Al-Indume, tare da sharaɗin sai lauyoyin sun miƙa masa kofin hujjojin dokar da suke amfani da su wajen kare kai a shari'a da ke gaban kotun. Wakilin muryar Amurka Halima Abdurrauf ta halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Baya ga sauraron bayani da hujjoji daga bangarorin biyu, mai shari'a Okun Abun ya ce kotu za ta yi duk da yiwuwa wajen kammala aikin sauraron buƙatar neman beli da sanata Indume ya gabatar idan lauyoyi daga bangaren gwamnati da wanda ake kara sun cika sharɗin da ya gindaya na bada wasu takardu. Bayan fitowa daga cikin kotu, lauyan da ke kara sanata Indume Masal Oru ya ce yana da yakinin cewa wasu muhimman hujjoji da suka gabatar za su taimaka wajen zaman kotu da bada belin wanda yake kare laƙari da cewa sanatan bai aikata wani laifi ba illa tsayawa dan asalin mazabar da yake wakilta, kuma sanata Indume na jagoranta kwamitin rundunar soji da zama mamba a wasu kwamiti uku na daban, kuma za a maida hannun agogo baya a aikin sa idan aka ci gaba da tsare shi.
Sergeant tomorrow for possible ruling by his lordship. We believe that we have shown that we have shown some special circumstances, especially considering the fact that Senator Indume is the chairman of Senate Committee on the Army and is also a member of three different committees.
A cikin waɗanda suka halarci zaman kotu, Malam Muhammad Askirama, dan mazabar da sanata Indume ke wakilta, yayi bayani akan zaman kotun.
Wannan karan alhamdulillah mun ji dadin kotu ta saurare kara, ba saurare abinda lawyoyin mu suka ce da kuma abinda lawyoyin ya ce. Lawyoyin sun ci hakan da a bashi wannan bailin domin ba shi laifi ba. Shoti ne na Abdulrashid Maina, wanda kuma ya san ayyukan da abubuwan da laifukan da yayi, kuma aka nemi sanatoci da yawa a ƙasar nan tsaya mishi, ba wanda tsaya mishi, ya tsaya mishi don shi dan sauran Borno ne daga gefen sa ya fito kuma yana prezenti na sauran Borno a sani, kuma kowa ya sani a firin Tundume ya da yake da kwazo game da kwansu-kwansu yin shi sauran Borno da duk halin ake ciki na Boko Haram na tsaro ƙasa bai taɓa gudu ba. In dai kace mishi sauran Borno ne zai iya kashe ransa ya fito da ransa akan sauran Borno, ba abin da yake so billahi ya gaci makama jama'a.
Ɗaya daga cikin limaman masallacin majalisar dattawa Imam Ibrahim Lawal ya ce
ra'ayina dama abin da ya kamata fatan mu dai a ce duk abin da za a yi a ƙasar nan a yi adalci, saboda mafi yawanci abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan rashin adalci yake kawo shi. Mafi yawanci mutane sun yi wata fahimta ta daban dangane da kusan irin wannan beli da wani sanata ya ansa na inan mendikan, kuma shi wannan na Maina ta ake ganin cewa mai mutane ba su fahimci menene ba, amma wancan ba a ce kamar wancan ya gudu ma wa'ancan da suka aiki belin ba a ɗauki wani mataki a kansu ba.
Sanata Al-Indume dai ya shafa kwanaki uku a gidan gyara hali da ke yankin Kuje bayan umarnin tsare shi da babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bayar a ranar Litinin sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa, wanda ya ci gaba da kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf. Ciwon siga wani nau'in ciwo ne da ke sa sinadarin da ke jinin mutum ya yi yawa fiye da kima. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai kimanin mutum miliyan 422 da ke fama da ciwon siga a duniya, a kasarinsu a kasashe marasa karfin tattalin arziki. Lamarin da ya sa ƙwararru suke ba da shawara ga waɗanda ke fama da cutar da su riƙa ɗaukar matakan kula da lafiyarsu. Dr. Lawal Musa Tahir ƙwararren likita ne a asibitin Lizame da ke Abuja. Ga ƙarin bayanin da yi a wannan hirar da suka yi da wakilinmu Hawwa Umar.
Diabetes ko ciwon siga wani ciwo ne wanda sinadari a jikin mutum wanda ya kamata ya sarrafa siga a jikin sai ya kasance babu isasshen sinadarin ko kuma akwai sinadarin amma baya aiki ta yadda kenan idan mutum da ya ci abincin da yake da nau'in siga sai ya kasance gashi a cikin jini yana yawo amma ba zai shiga cikin kwayoyin halittu yadda za a sarrafa shi ba har ya amfani mutum. To wannan shine a takaice ciwon siga. To alamomin nan suna da yawa. Da farko mutum yana iya hawar yana samun ciwon sigan nan ba tare da ya san ya ga wata alama ba, amma sai bayan wani dan tsawon lokacin da sigan nan ya yi yawa a jikin shi sannan sai a fara ganin alamomi. Kuma alamomin da aka fi gani su ne na yawan fitsari, mutum yana fitsari akai akai fiye da yadda ya saba, kuma yawan fitsarin ne ya kasance yana da yawa a duk lokacin da ya yi shi, sannan ya kasance mutum kuma yana yawan shan ruwa, sannan kuma yana yawan jin yunwa, kuma duk da yake cin abincin sai a ga yana rama, sannan kuma idan wasu kwayoyi saboda shi wannan ciwo yana iya yakar garkuwar jiki, to idan aka samu wasu kwayoyin cuta suka shiga jikin shi ya danyi wani rauni sai kaga rauni ya ki warkewa, sai ya kasance kenan gashi dan ciwo ne wanda ya kamata kwana biyu uku ya kame cikin sati guda ya warke, amma sai ya satittika yana fama da shi ya ki warkewa. To ya danganta daga yanayin shi ciwon sigan nan, yanzu ya dade da kama shi kuma jinin sigan nan ya yawa a jinin, su ne alamun da za su nusar cewar wannan mutumin wala Allah yana da ciwon siga. Idan aka je asibiti kuma sai a tabbatar. Yana iya jin kasala, yana iya jin ciwon jiki da babu wasu dalili. Wani lokaci idan ya yi fitsari a ƙasa zai iya ganin shazuma mai yana bin fitsarin nan da alamar kenan shi shazuma mai an san duk inda zaki yake nan yake. Saboda haka in ya yi fitsari a ƙasa zai iya ganin cewar shazuma mai yana zagaya fitsarin nan. Sannan a jikin nashi zai iya samun ciwon jiki, zai iya samun kasala, zai iya samun matsaloli da dandama. Ciwon nan yana iya kama kusan kowa, amma yawanci manya ne suka fi kamuwa da shi, daga mutanen da suka kai kamar 30 abin da ya sama sun fi yawan kamuwa. Akan samu yara ƙanana, don muna da yaran da ba su fi shekara 4 ba suna da ciwon siga, amma su ba su da yawa idan aka duba da manya wanda su ne masu yawa mafi yawanci.
Dr. Lawal Musa Tahir kenan, ƙwararren likita a asibitin Lizame da ke Abuja. To domin jin cikakkiyar wannan hirar da ma kallanta a bidiyo, za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com a ɓangaren lafiyarmu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu haka a iya cewa ba ma jihar da bata fama da wannan matsala na garkuwar jama'a, musamman a arewacin Najeriya inda jama'a yanzu ke kwana da idanuwa biyu a bude.
To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani. Kamar karamar hukumar da na fito na lau, za mu iya cewa dai kan har yanzu da saurari na aka ba.
Gaskiya ba ma cikin kwanciyar hankali. Abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai, har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta ya za su samu abin da za su ci. In dare yayi ba ma iya zama.
Sau tare aka yin zargin cewa da hannun wasu makusanta ko kuma 'yan gari wato informa da ke ma ba da bayanai wanda za a kai wa hari, kamar yadda waɗannan da dubunsu ya cika suka tabbatar.
Ina zuwa sa musu abu kayan miya a cikin gari, in sa musu irin su biredi, su tumatur, duka an kai musu. Mutane takwas.
Kai ce mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka ba zan sa aka. Mun yi sabo da su duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane. Da yake duk sun sani, to ina da namban kowa daga cikin su. To wannan karo da nazo sai na tada irin wannan abin da ake sai na ce to gwada gwada. Amma sai na tura. Sai chairman kuma daga leban duk da
sun dauki matarsa suka tafi to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba.
Majiyoyin tsaro da kuma wasu da aka yi garkuwa da su sun ko tabbatar da cewa akwai hannun baki da kan ketaro da kasashen waje domin yin garkuwa.
Wai akwai wayoyinmu da suka karba da kuɗi na suka karba da wayana dama ya kusan kullewa ana bugawa da yana shiga da na kanina ana bugawa da yana shiga kuma yana shiga ba su ɗauka sun gaji dai sai su rufe. To gaskiya ni kan na ga ɗayan fari ne siriri doko sauran kuma kamar suna rufe da ido amma farin nan kam gaskiya ba rufe da su sun yi fulatanci sun yi Hausa akwai wani yaren da ba a ji ma sun yi aure tsakanin su ne sune suke ji.
To muna zuwa akwai wani irin hanyar ba ita hanya mota daya ne don dama idan ka fita sai ka dan shiga jeji ka dan wani mota ya wuce da muka sha kona garuwa gara muka sai barayin suka fita da nayi gaba naga biyu da bindigogi a gaban mu nayi reverse naga daya kuma da bindiga a baya to nayi kamar zan hau ɗayan da mota biyun da suke gabana sai na kama sirri mota ya ce in tsaya sai na tsaya muka fita daga muka fita sai kamin nan ma akwai wayan da aka kama da mashina an kokkontar da su da mashina mai cikin jeji.
Wai ko shin me ke kara ta'azzara lamarin a yanzu? Wannan ɗan jarida da ke bincike kan hakokin tsaro Muhammad Ismail ya danganta shakulatin bangaro daga bangaren gwamnati da kuma halin yau da cewa suke ma jawo lambarin ke ƙara ta'azzara.
To maganar tsaro mu dai a nan arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magariyar tikewa a arewa saboda an yi saki tun daga farko. Wannan matsaloli ne waɗanda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa. Arewa ita ce a baya maganar ilimi ita ce a baya ita ce akan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau zaka same shi a arewa ya fi yawa a lokacin shugabannin mu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa amma ba a yi dauki wani mataki ba. To magana kam ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba ko ba za ta iya wannan aiki ba shi ta samu mutane tsaro da kuma jin daɗi da walwala. Idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata kamar yadda alƙura ya sha faɗi matsalar da ake samu da irin wannan ajiya ɗauko wasu mutane a cikin al'umma kamar ƴan banga da shauransu matsalar da ake samu su kansu tsofaffin masu laifuka ne wanda suka ce sun tuba. To kuma akwai maganar da ake cewa ake dubawa na tuban mazuri mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da su ainihin masu aikata laifuka. To idan aka ce gwamnati ta zo ta gaza samar da mafita akan yadda za a samu mutane tsaro dole sai ta yi amfani da tsofaffin masu laifi to nan mafi akwai aya tambaya. In muka lura kwanan nan akwai jihohi kamar jihar Zamfara, jihar Katsina da shauransu wanda suka yi yunkuri a samar aka nemi sulhu tsakanin su da su da masu da kai bayan nan masu kai har-hari amma daga ina abin ya kai abin bai je ko ina ba ya lalace saboda mutanen nan ko da sun ce sun tuba tuwon mazuri ne suka yi. To da zaran ka ce ka rasa wanda za ka sa wanda zai maka abin nan sai mutumin da tsohon mai laifi ne to ka kara tabarbarar da al'amuranka ne. Magana ta sahihi ta gaskiya ita ce dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da ƙarfin da ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirrinka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a yi mai har ya kasance ya gane cewa su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da ne 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasa suka sa a gaba ba. To a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu yan bangan da ake dauka wanda ma suke da kishin su yi abu na da in ka je ka tambaye su zaka ga suna cewa abincin da za su ba iyalin su ma babu to suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na din shi me yasa ba za su koma su ma su hada baki ko su hada kai da criminals ba so abin da ya kamata a yi shine wannan abu na farko dai ungwamnati tana so ta gyara tun daga sama za ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin ƙasa musamman wanda yake da kishin jama'an sa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro
to sai dai kuma ga mutane irin su Yakubu Musa Uba na ku ganin dole sai an nemi haɗin kan ƴan sintiri wato vigilante da kuma harba domin kulle ta biya kuɗin sabulu
kungiyoyin sa kai din yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kuma Adamawa akwai Maharba nan a Borno akwai civilian JTA da Maharban da sun jiran kawai abin da ke faruwa shi ne yawancin gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gansu ga sunan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da gudunmawansu amma ba wani kuɗin kirki ne ake biyansu ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su ɗin ma ƙwazon nasu daurewa su abin da ya kamata shi ne a duba a tantance a ɗau a zaɓi masu kyau daga cikinsu sannan a tabbatar an ba su alawansu ma mai kyau yadda za su ba da gudunmawa yadda ya kamata.
To wai ko shin ma wani rawa Maharba da kuma sauran 'yan sa kai ke takawa domin magance wannan matsala? Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar Maharba a Najeriya wanda mata sha fafatawa da mayakan Boko Haram ta ce su kullum fa a shirye suke muddin ko za a ke tallafa musu.
Muna ba da taimako daidai gwargwado ta inda dai muka ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasar mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana gofar mu a buɗe take za mu ba da taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun hada yara mu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yarda kuma ina ciwo a cikina za a yi nasara.
A kullum dai hukumomin tsaro kamar tutar cewa suna samun nasara. DSP Suleiman Yahaya Ngoroje kakakirun na 'yan sandan jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala na garkuwa ya ko baina mai irin nasarar da suke samu a yanzu.
To a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna mayar da hankali hatta ƙauyuka da kuma karkara amma abin da ke faruwa shi ne rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin a kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka so aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wurarensu domin a ɗaukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
Kuma da menene dai fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. Ina mana fatan alkhairi da sake saduwa a wannan shirin takaitattun labarai da ni Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa a kowace ranar Alhamis ta kafar gidan radiyon muryar Amurka. Cikin shirin namu akwai labarin mutuwar shahararren dan kwallon kafan duniya wato Diego Maradona wanda ya mutu a ranar Laraba a sanadiyar bugun zuciya yana dan shekara 60 da haihuwa. Maradona ya ci wa kasarsa kofin duniya na kwallon kafa a shekarar 1986 a kawar karshe tsakanin Argentina da kasar Jamus a kasar Mexico. Maradona ya fama da rashin lafiya wanda ta kai ga yi masa aiki a kwakwalwarsa. Aka kwashe gudan jinin da ya taru a kwakwalwar tasa. Maradona ya buga kwallon kafa wa kasarsa ta haihuwa, ya kuma taka leda a kulob-kulob da suka hada Barcelona, Napoli da kuma Boca Juniors. Shugaban kasar Argentina ya keɓe kwanaki uku na zama makoki. Yanzu kuma za mu dawo nahiyar Afirka da kuma Najeriya domin kawo muku tattaunawa game da dakatarwa da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA taiwa shugaban kwallon kafar Afirka Ahmad Ahmad har na tsawon shekaru biyar. Sai kuma mu gutsuro muku dan kadan daga doguwar tattaunawa da nayi da wani matashi da ya bada tasa gudumawa a fannin haɓaka harkar wasanni. Da farko ga batun dakatar wanda aka yi wa shugaban kwallon kafan Afirka Ahmad Ahmad.
Sunana Umar Sa'idu, marubucin labarin wasanni kuma shugaban yan jarida na jihar Bauchi. Ka san ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya tana bibiyan duka abubuwan da yake faruwa, musamman kudaden da ake ba ma kungiyoyi su gudanar da ayyukansu, saboda kowane shekara wannan kungiya tana raba kudadensu. Ainihin abu ne farashi kwai binciken da ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi, wanda take zarginsa da cewa na farko akwai badakala na kuɗi da ake zarginsa da shi, na biyu akwai zargin da ake masa cewa ya karbi kyauta wanda yake bai kamata a ce ya karba ba, akwai zargin cewa ya amfani da mukaminsa a inda bai dace ba. So wannan abubuwa bayan da suka kafa kwamiti, suka tabbatar da wannan kwamiti ya bincika ya tabbatar cewa ya aikata wannan laifi, to shine hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ta dakatar da shi shekara biyar da kuma cin taransa na kuɗi mai yawa.
Sannan kuma za ku ji cewa batun bunƙasa harkokin wasanni abu ne da ya kamata 'yan ƙasa su ba da tasu gudunmawar a wannan bangare. A dangane da hakan ne wani matashi Dr. Babu Liman ya gina katafaren gidan wasanni iri daban-daban.
Sunana Dr. Babai Liman, kuma ni tsohon dan wasa ne da na buga ma Flying Eagles na Nigeria 'yan kasar shekara 20 a baya. Da na dawo daga tafiya a kasar Amurka, na ga wani stadium makamancin wanda na gina a nan wajen Manhattan, nan take na ɗauki hotunan gurin, na ce Allah ya bani dama zan gina shi. Kuma ina dawowa Nigeria, sai na nemi shawara daga wajen wato ƙwararrun waɗanda suka san fannin wasanni, sai na nemi fili na saya, na nemi izini a wajen gwamnati aka ban takarda, kuma na fara gina irin wannan waje. To shi wannan waje da na gina
kamar ne da me wannan wuri ka samar da shi?
To a wannan waje da muka masa suna wato Babai Liman Arena, akwai filin wasa na mutum biyar-biyar kashi biyu, inda nan mutum goma za su yi kwallo, nan mutum goma za su yi kwallo. Akwai wato wajen motsa jiki inda ake ce masa gymnasium, wanda mun kawo kayayyaki irin na zamani. Akwai kuma wajen table tennis da snooker da badminton, duka a cikin gurin, kuma dukan su indoor ne, tunda filin ma biya ake ai trainer.
Ci gaban tattaunawar zai zo muku a satin gaba idan Allah ya kai mu. Abdulhamid Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulhamid Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Zababban shugaban kasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba, yana mai cewa kasar za ta tsallake wannan annoba, tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yakar cutar coronavirus. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da ƙaruwar matsalar ƙarancin abinci. Duk da cewa masu kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus din na ƙaruwa a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ƙa'idojin, kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. Kada mu miƙa wuya ga wannan annoba, na san za mu iya, kuma za mu yi nasara a kan wannan ƙwayar cutar. Amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba, in ji Biden. To halin da ake ciki, miliyoyin Amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara, yayin bikin ranar ta cika ciki don su yi ziyarci 'yan uwa da abokan arziki, duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na su zauna a gida. Yau Alhamis ita ce rana ta cika ciki a Amurka, kuma miliyoyin Amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama, tashoshin jirgin ƙasa, da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa. Duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida, amma da yawa ba sa bin wannan shawarar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lewis Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.